sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan daren fikir ta cika shekara 8 tana yada karatu dukan malaman sunna sama da 800 a gida da wajen Najeriya tare da karatu dukan sama da 150 kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. Haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada, wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da ₦1,500,000. Duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa, akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa, kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin, da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin. Har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba. Don haka ne ake sanar da ƴan uwa musulmai don taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu, tunda dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya. Domin tallafawa darin fikiri, za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darin fikirin, wato darin fikiri pro, ko kuma a shafin darin fikiri .com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma USSD
ko faga
ko kuma e-naira.
Don sauwaƙawa kuma, ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta POS a asusun darin fikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lambar account kamar haka: 8245972752.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka: 0961674626. Darin fikiri ta kuce domin yaɗa sunna.
Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi, wancan kuwa Allah na ta ninkawa cin san da ka ba da shi, kuma Allah mai masa jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل تفسير منوتة رمضان شكرا دبوتي هذا تاريخ حدود 40 هدو hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 15. Muna cikin suratul an'am, je mun zai a ƙarshen aya ta 103, ya kuma za mu tashi a farkon aya ta 104, inda Ubangiji ta'ala yake cewa: qad ja'akum basairu min rabbikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace: qad ja'akum basa'iru min rabbikum. Tabbas hujjoji sun zo muku daga wajen Ubangijinku. Faman absara, duk wanda ya ga hujjan ya yi imani, falinafsihi, amfanin imani zai koma wa kansa. Waman amiya, wanda ya makance bai ga hujjan ba, fa'alaiha, bala'in zai koma wa kansa, wato idan bai yi imani ba. Wama ana alaikum bihafiz, ni ban kasance mai kiyaye ayyukanku ba, wato ba an kiyaye ni ba ne, ba an aiko ni zo in kula da ayyukanku ba. A nan Ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa duk hujjojin da ya kamata a kawo wanda za mu sa mutum ya yi imani da Allah, ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to Ubangiji ta'ala ya riga ya kawo su. Hujjoji na zahiri da na baɗini, ayoyin Alkur'ani da dalilai na halittar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da kuma mu'jizozi na annabawa. Duk wanda wato ya gansu yayi izina da su yayi imani da su to wannan abun zai amfane shi ne duk hujjojin da alqur'ani suka zo da su idan ka lura da su ka fahimta suka zame maka hujja kai imani to amfanin yana komawa kanka ne waman amiya wanda ya makance ma'ana bai ga hujjojin ba bai yi imani ba to sharrin yana komawa a kansa Ubangiji subhanahu wata'ala bai aiko manzonin sa haka kawai babu dalilai ba akwai hujjoji addinin Allah yana tafiya da hujja yasa malamai idan suna da'awa da hujjoji suke da'awa kuma wannan shi ake cewa izini al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka wata qalidu yastawiya to annabawan Allah sun zo da hujjoji don ayi imani don ne imani don kansa wanda bai yi ba ma yayi wa kansa kamar inda Allah ta'ala ke fada cikin suratul isra yace famani tada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha duk wanda ya shiriya to ya shiriya ne don amfanin kansa shi Allah ta'ala ba za ka amfanar da shi da wani ba wanda ya bata kuma to ya jawo kansa masifa ne ya bata don kansa to Allah ta'ala yace wa man afsara wato wanda ya ga hujja faman afsara wato hujjoji ana ganin su da ido kuma ana ganin su da basira ko dai an nuna maka su kulo-kulo kamar mu'jiza ka ganta kiri-kiri abinda al'adanci ba zai yi ba sai Allah ta'ala bayyana da shi a hannun annabi ko kuma aiko ayoyi a saukar da ayoyi daga sama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta zaka ji lokacin da ake karantawa kuma basiran ka za ta gaya maka cewa lalle wannan al'amarin daga Allah ne subhanahu wataala kuma Allah ta'ala shine ya fitancenta a bauta masa sannan idan mutum bai gansu ba ko dai zama bai gansu da ido ba ko bai gansu da zuciyarsa ba ko duka guda biyu wannan shine ake ce masa makaho kenan makahon zuci shi yasa nan wa man amiya wanda ya makance ai makancewan rashin ganin dalili ba makancewa na rashin ganin abubuwa ba domin za ka sa mutum idonsa kolo-kolo yana gani amma kuma baya iya ganin gaskiya to zuciyarsa ne ta makance wannan ka ce za ka zora shi a kan shiriya yana da wahala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul hajji ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba wai idon mutum ne yake makanta ba zukatansa ne zuciya ne da yake cikin kiraza zukatansa suke cikin kiraza su suke makanta wato zuciyar mutum sai ta zama ta makance ba za ta iya fahimtar gaskiya ba ba za ta iya gane gaskiya ba idan kana son ka zama mai wankakkiyar zuciya mai zuciya mai gani mai basira to ka dinga zuwa inda ake karatu inda ake karanta ayoyin alqur'ani ana fassarawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka kwakwalwarka za ta yi kyau kuma zuciyarka za ta yi kyau amma in baka zuwa inda ake karatu baka sauraron malamai to zuciyarka za ta makance ba za ka gane inda gaskiya take ba sai Allah ta'ala ce wa ma ana alaikum bihafiz in manzon Allah sallama wato Allah ta'ala ce ba an aiko shi ne kiyaye wato ya kiyaye ayyukan bayi ba ba an aiko shi ne ya kiyaye ayyukan wato ainihin bayin Allah ba cewa wani yayi kaza za a bashi lada kaza wani bai kaza ba za a bashi lada kaza a'a Ubangiji ta'ala ya aiko shi ne domin ya isar da sako amma muraqaba sanin me kowa yake yi wannan yana hannun Ubangiji subhanahu wataala shine mai hisabi kuma shine mai sakayya sai Allah ta'ala ce wa kadhalika nusarrifu al-ayat haka nan muke wato bayyanar da ayoyi muke bayanin ayoyi dalla-dalla wanda za su sa mutum ya yi imani wali ya kulu wanda kuma a ƙarshe kafirai sai su ce darasta wannan ayoyin ka karanta su ne a littattafan da suka gabace ka Allah yana aiko ayoyi su ko suna cewa kufa yake a littattafan da suka gabace shi a taura da injila Allah ta'ala ya ce wani nubayyinahu liqaumin ya'lamun muna bayanin ayoyin ne ga waɗanda suke masu sani masu ilimi waɗanda suke gane gaskiya Allah ta'ala ya ce haka muke bayyanar da ayoyi waɗanda suke wajarta mutum ya yi imani wanda kuma a ƙarshe sai kuma ka ji musu kafirai suna cewa ai wannan ya koko ne a littattafan attaura da injila ko karantar da shi aka yi a can waliyakulu da rasa wannan lamu ne yana cewa talamul aqiba wato a ƙarshe gashi dai mun aiko ayoyin amma a ƙarshe kuma za su zo su ce kofo wa kai za su ce ka je ka karanto a wani waje ne kuma alhali lamarin ba haka bane a cikin suratul furqan ubangiji ta'ala ce wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila ubangiji ta'ala ce wadanda suka kafirta suna cewa wannan alqur'ani kirkiran sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wasu mutane da man suka taimake shi yahudu da nasara dike nan yaje ya kirkire shi ya hada wannan littafin tare da kofowa daga waje littafan su Allah ta'ala ya ce wannan sun zo da zalunci da ƙarya wannan kafirci ne kuma ƙarya ne manzo Allah ya sa bai kofo wannan littafin a wani wuri ba kuma ba wanda ya karantar da shi littafi ne daga Allah suka ce tatsuniyoyin mutanen farko ne yaje ya kofa a wasu littafai wanda ake masa shiftan su dare da rana ko kuma safe da yamma wato ake gaya masa yana rubutawa to kuma sun manta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to sai za a yi ana gaya masa yana rubutawa na za su ba ummi ne amma shi daraja ne a wajensa domin inda ya iya rubutu da karatu to da'awar da suke cewa ya karanto ne a littafai da suka gabace shi ko kuma ya kufo ne ko ana gaya masa yana rubutawa to da sai ya zame musu hujja to amma bai iya rubutuwa bai iya karatu ba to sai ya je karantawa a taura sai ya kuma ya iya wato ainihin kokowa tun da bai iya rubutu da karatu ba Allah ta'ala ya ce muna bayanin wa'innan ayoyin ne ga mutane wa'inda suke da sani su suke gane shari'a wadanda suka san gaskiya suke binta suka san barna kuma suke kaurace mata to sai ya zai mutum ya san gaskiya shine idan dama gaskiyan yake nema idan yana da tsoron Allah to sai Allah ta'ala ya nuna masa gaskiya ya bi ta nuna masa barna kuma ya kauce mata amma idan ma ba gaskiyan kake nema ba to ai sanin gaskiya abu ne mai tsada sai in ka nema ubangiji ta'ala sai ya tsora ka akai kai sai ka hada da addu'a ma bayan ka nema din daga cikin addu'o'in manzo Allah ta sama akwai Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan alaina ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantanta kar ka cakuɗa mana ƙarya da gaskiya mu kasa ganewa to kaga a sai sai ka hada da addu'a sannan addu'an da manzo Allah ta sama yake wajen bude wato sallan sa na dire ina cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ardi anta taqumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tashaa ila siratin mustaqim ina cewa ya Allah ubangijin jibril da mika'il da israfil masanin gaibu da abin da yake nasarari shiryar da ni zuwa ga abin da aka yi sabani a cikin sa in gane inda gaskiyan take domin kai ne kake shiryar da wanda kaga dama zuwa ga gaskiya so da haka sai gaskiyan ma sai kai addu'a Allah ya dora ka akan ta kuma ka nemi shiryan sannan sai Allah ta'ala ya dora ka akan ta shi yasa duk mutumin da yake da tsoron Allah to shine mai gaggawan gane gaskiya wanda bai da tsoron Allah kariya da gaskiya suna cakuɗe masa sai ya kasa ganewa ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul anfal ina cewa ya allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ya kwatan da kai imani idan kun ji tsoron Allah Allah zai sanya muku wato abin nan sikeli ma'auni da za ku dinga bambance ƙarya da gaskiya da shi to da haka kenan sai ka ji tsoron Allah sai Allah ta'ala ya baka wannan wato ma'auni da za ka gane wannan abu daidai ne wannan abu ba daidai bane wannan abu shari'a ne wannan abu bata ne wannan abu ƙarya ne wannan abu gaskiya ne akwai buƙatar tsoron Allah kafin Allah ya maka gamon ka tarka gane wannan amma idan mutum bai da tsoron Allah ko yana zulmi a cikin sabon Allah to ba zai iya gane irin waɗannan abubuwan ba shi yasa wani yake cewa inaratul aqli maqsufun bi daw'i hawan wa aqlu asil hawa yazdadu tanwira hasken hankali yana bishewa idan mutum yana bin son zuciyarsa ba zai iya gane gaskiya da hasken hankalinsa ba domin yana cikin son zuciyarsa in ko yana sabawa son zuciyarsa to kullum yana ƙara samun haske a zuciyarsa na gane gaskiya sai sa Imam Malik ya kalli Imam Shafi'i ya gane cewa tambaywa ne sai ya ce masa arafi ka nuran fala tudfihu bil ma'siya naga kana da wani haske a tare da kai kar ka bishe wannan hasken da sabon Allah ka ji tsoron Allah don Allah ya kara nuna maka gaskiya ya tabbatar da kai akan wato ainihin gaskiya saboda haka masu tsoron Allah su suke gane wato ainihin gaskiya inda take idan Allah ya nuna maka gaskiya kuma ya gafarta maka zanubanka kuma ubangiji ta ala ma abocin falalta ne mai girma Imam Malik yana cewa laysa lilmu bi kasratir riwaya innama lilmu nurun yada'uhu Allah fi qalbi man sha'a min ibadi ilimi ba wai yawan karatu bane ba yawan riwaya bane ka ruwaito wannan ka karanta wannan a ilimi wani haske ne Allah ta'ala yake sa shi a zuciyan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wato bayan ka karantan sai Allah ya sa maka haske a zuciyanka zaka iya gane daidai amma zaka yi ta karatu kai ta karatu in Allah bai sa maka wannan haske ba zaka gane inda shari'ar take ba sai da bata da barna da bata da gaskiya duk sai su takuɗe maka ka kasa bambancewa amma Allah ya jefa maka wannan hasken saboda tsoron Allah to sai ka dinga gane wato abin da yake daidai da abin da wanda da abin da wato ainihin ba daidai ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu nemi shari'a domin ubangiji ta'ala ya tsora mu wato ainihin akan shari'a sai Allah ta'ala ya ce
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل
ubangiji ta'ala yace ittabi ma uhiya ilayka min rabbi kabi abinda aka yi maka wahayin sa daga wajen ubangijinka wato shine alqur'ani la ilaha illa hu abun bauta da gaskiya Allah wa arid anil shirki ka kawo da kai ga barin mushrikai wato ka rubu da su ka ci gaba da da'awarka ubangiji ta'ala anan yana umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wahayin da Allah ta'ala ya masa domin gaskiya ne babu shakka a cikin sa hujja ce daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala haka nan kowa ba zai samu shari'a ba sai ya bi alqur'ani alqur'ani shine yake shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hi aqwam saboda haka hanya madaidaici sai ka bi alqur'ani kafin كاتين كساميتا كتاب الله أفضل كل علم به أجلى وأجلى كل ظلم ولا أبدي به بدلا بتاتا ولكن أستزيد به ألوم سو داكا علم مكندا وبنجدي تعالى يسعى القرآن سوسك يا يدوه جاهد سوسك يا يدوه وديك نبتا أتن تبت بيك أنما فوزي سجنا فارنا وبنجدي سبحانه وتعالى يا سو قد شريعة اسكين القرآن دكا مني من شريعة دي سامو Allah ta'ala ya ce ka bi abin da aka yi maka wahayi a gare shi daga wajen ubangijinka la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wato la ma'budu bi haqqin illa Allah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalman da sabinta ne aka aika manzoni aka saukar da littafai kai aka yaki ma tsakanin annabawa da mutane a tabbatar da kalman shahada da ita ce la ilaha illa Allah kalmar tauhidi wanda take tabbatar da Allah ta'ala shi kadai ne ya tantance a bauta masa duk wani abun bauta ba Allah ba to ana bauta masa ne a bisa barna ubangiji ta'ala ce wa arid anil mushrikin ka kawo da kai ga barin mushrikai wato kai musu afwa idan sun maka abin da ba daidai ba ka kawo da kanka ka jure dukkan cutar da kai da suke yi kar ka damu har Allah ta'ala ya zuye maka buɗe taimake ka akan su to wannan lokacin da kafin a wajabta yaki ne fasfa anhum wa qul salam lokacin da aka zauna a makka ake zaune a makka manzo ubangiji subhanahu wata'ala yana aba manzo Allah ta sanama hakuri ne cewa duk cutar da kai da ake yi karkace zaka rama eh kai hakuri ka kauda kanka kace a zauna lafiya ba don komai ba saboda a lokacin karfin musulmi bai kai su fada da kafirin nan ba musulman yan kadan ne da a lokacin an ce da a zo ai fada ila da an kurmushe musulman ma gaba daya da yanzu musulunci bai zo mana ba amma hikima na ubangiji subhanahu wataala shine a lallaba abi a hankali har lokacin da za a samu karfi amma kafin a samu karfin kar a ce za a tada hankali kar a ce duk abun da aka yi sai an rama duk abun da aka yi mutane sai an rama a'a Allah ta'ala yana rarrashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam cewa ya jure yayi hakuri ba abun da ba masa ba wato ainihin a Makka an dauki tumbi na ainihin akuya da kashin da komai an zo an zuba masa a kan sai yana sujjada a dakin Kaaba manzon sama yayi sujjada a Kaaba Abu Jahal yana kallonsa da shi da mutanensa suna masa dariya ko tumbin rafumin nan na shekaran jiya wanda ainihin aka yanka ka san ba su ba sa cin wannan tumbin wanda akwai kashi a ciki Uqbatu ibn Abi Mu'ayyad yace ni ne shikenan sai je dauko zo zuba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka manzon Allah kuma ya jure wannan Abu Jahal ya mare shi bai rama ba sai Hamza yazo ya rama masa tumbin musulunin ta ba daga baya kuma ya zama sababin wato ainihin musuluncin sa wani Uqbatu ibn Abi Mu'ayyad ya shake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake sujjada a dakin Kaaba yazo ya kama shi ya shake masa wuya har Abubakar yazo ya kwace shi yazo ya tunkude shi yace a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum za ku kashe mutumin da yake cewa Allah shine ubangiji na shine mahalittina alhalin yazo muku da hujjoji daga wajen ubangijinku shikenan ya ture Uqbatu ibn Abi Mu'ayyad manzo sama duk ya ture irin wa'annan abubuwan kuma har ya zama sababin ma dole ya bar garin Makka ya koma Madina bai yaki kafirin Makka ba ana ce masa fasfa anhu maqul sala ka kauda kai ka ce a zauna lafiya suka nemi su kashe shi sannan ya dawo garin Makka har ya dawo garin Makka ba tare shi aka yi manzo sama yana cikin tsoro da tashin hankali baya iya bacci sai an yi gadin sa wani lokacin har sai da Allah ya saukar da wallahu ya'timuka minan nas Allah zai kare ka daga sharrin mutane daga makircin mutane daga cutarwar mutane manzon sama ya ce to yanzu kowa ya koma gidansa ya je bacci Allah ta'ala ce zai kare ni bana bukatar mai gadi to haka manzon sama ya ta fama da wannan to amma Allah ta'ala ya bashi nasara a ƙarshe akan kafiran ya ci galba akan su a yakin Badar duk manya-manya aka kashe su sannan aka sake yakin Ahzab nan ma aka zo aka tarwatsa su sannan har aka zo aka yi fatahu Makka manzon sama ya zo bude garin Makka da yaki ya rusa dukkan gumakan da suke jikin dakin Kaaba aka tarwatsa mutane mutane suka yi ta gudu manzon Allah ta sama ya mallaki garin Makka ya zama shine mai iko da wannan garin ita ma Makka ta zama wato ainihin daula ta musulunci wanda garin Makka yana karkashin iko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga hakurin da aka yi ta ba manzon Allah ta sama har sai ya zama ya ci nasara kuma a ƙarshe wannan ita ce ka'ida ta musulunci Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ina cewa wannan ka'idan har yanzu tana nan duk mutane da suke rayuwa a wani gari na kafirai waɗanda idan sun ce za su yi fada da su ba za su ci galba ba to su yi hakuri a dinga lallabawa ana addinin a haka har sai sun samu karfi kamar irin yadda manzo sama ya samu karfi lokacin da ya zo Madina to naka in yaki ne ma sai a gwamza yakin amma kafin wannan lokacin za a dinga lallabawa ne saboda abinda ake bukata shine daukakan addinin musulunci idan duk abun da za ku yi idan bai zai daukaka addini ba to rashin yin sa yafi shi yasa daga cikin shurutun jihadi sharadi na ƙarshe Allah ya tarattaba alal jihadi mafsadatun azamu min tarki kada ya zama in an yi jihadin kuma akwai barnan da za ta faru wanda yafi barin jihadin to in dai barnan da za ta faru in an yi jihadin yafi ma a bar yin jihadin to gara a bar yin jihadin yafi alalla ba a tafiya haka dan wani lokacin jihadin yana kaskantar da musulunci ne ba daukaka musulunci yake ba shi ko jihadi an shir'anta shi domin daukaka addinin Allah man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah inji manzo Allah ta sama duk wanda ya yaki don kalmar Allah ta daukaka to wannan shine wanda ya yaki wato ainihin fi sabilillah to shine Allah ta'ala anan yake ba manzo Allah ta sama hakuri cewa ya rubuta su duk cutar da shi da suke yi amma fa a ƙarshe kuma da yayi ƙarfi da shi da sahabbansa sai aka ba su izini su rama abin da ake musu uzina lil ladina yuqataluna بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الله تعالى يأتي وتند أكي زالنتا كافريسكي زالنتا قنسو فنزلوك تيايد دا سراما أنباس إذني سراما الله تعالى كما زيتي مكيس لسوك فار راما وانكما سند سوك تقلبا سوك كري كافري سوك ملك كسر العربا وانقبات جزيرة العرب سوداك الله تعالى يدوك كعديني سا وبنجدي تعالى يأتي ولو شاء الله دا الله تعالى يا قدامى ما أشركوا دا بسيوا الله شركا با واتو دو وندك كذيك كافرتي الله تعالى نيباش داما ديني مزيه سي الله يباش داما يي كركة أوكا سيوا كافرين دونيا سنفكر فين الله ني والله بس فكر فين الله با دا الله يا قدامى كشركا بسيسا سيبا دا الله يا قدامى بسيسا سيشوتر دا مسلمي كوتي با أما أبنجي تعالى شيني يباس داما سكين ونن معنا دا سكا نيمي سبتا sai Allah ta'ala ya kale su sukata din amma akwai ranar kin dillanci shine ranar alkiyama inna rabbaka labil mirfat ubangijin ka yana nan a madakata to amma duk wani mai shugabanci a duniya akwai abin da ake yi ba da ganin daman sa ba saboda haka za a yi wani abu a mulkin sa ko a karkashin mulkin sa baya so ko bai isa hana ba amma Allah ta'ala in kaga an yi wani abu wanda baya so to shi ya ga dama ya kale amma in bai ga dama ba to sai sa su wannan abun ba ayya kifar da mutanen annabi ludu ya zai sama da alkariya ya kifar da ita a kasa shikenan luwadi ya kare ya halakar da adawa da iska ya halakar da samudawa da tsawa ya dulmuyar da fir'auna da jama'ar sa a cikin kogi a sai dama kyale su yi abin da suka yi ta yi saboda haka daga baya kuma ubangiji ta'ala sai ya musu mummunan riko alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ila madakil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد الله تعالى أهلك قبل سوق بادئ كما دا عذاب نوئي نوئي سنو كما يتعب بانجي جنكا إنا نن أما دا كتاب كما إنا جيران سيدون أني تاشن الكيامة الله تعالى ولو شاء الله دا الله يا قدام ما أشرفوا دا با سيسوا الشركة با وما جعلناك عليهم حفيظا بمسنياك كذا ومي كي يأي أيوك السبا كدينغا قلادة أبن سكيه وانا يأي كذا ينا دلادة كذا وانا يأي كابرتي ويأي منابرتي ويأي كتليف فكا كذا ينا دالكي كذا يا رسول الله ونبا أيكن كباني أيكن قبنجي جيني سبحانه وتعالى ياسا ملايكون سكومتنا ربو تتاوى كيدين عن أيكوكا كذوك إسرد ساقوني وما أنت عليهم بوكيل كما كيبا وكيل ilin su bane ka kula da al'amuran su wato ainihin na rayuwar duniya ko arzikin su ba a'a an aiko ka ne ka isar da sako wato shine manzonci ka isar da tauhidi da sunnar ka abotawa Allah subhanahu wataala shi kadai kada a sanya masa wato ainihin abokin tarayya to dukkanin wayannan abubuwan aikin Allah ne subhanahu wataala saboda haka kenan anan in ka fahimci wannan shine karka dauka Allah ya gaza ne da ake barna a bayan kasa a kyalewa yi inna laha yumdi wala yuhmi ina tinkiri ne sai daga baya zai kama su wa kazalika akadhu rabbika idha akadha alqura wa hiya zalimatun inna akadahu alimun shadid yakan bar mutum yayi ta abin da ya ga dama a ƙarshe kuma ubangiji subhanahu wataala yazo ya kama shi saboda haka Allah ta'ala ya ga dama wato ani ya bar mutane su ta barnan su amma akwai hikiman da ta sa ya bari kuma munna la yasalu amma yasalu wa hum yasalun Allah ta'ala ba a tambayar sa dangane da abun da ya aikata mutane su ake tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wa in alayka illa albalagh ba komai bane akan ka sai isar da sako fa inna ma alayka albalagh wa alaina alhisab a suratul ra'd Allah ta'ala ya ce kai isar da sako ne naka mu ko mu ne masu hisabi to da ka duk abin da kake Allah ta'ala ne zai tambaye ka ranar alkiyama shi manzo Allah kuma ya riga ya sauke wajibin sa duk abin da ake bukata yayi ya gama kuma zai samu ladan da ake bawa wanda ya isar da sako ko wanda ya annabta ko wanda ya isar da manzonci amma ka amsa kira baka amsa ba kai abin da ke dace baka yi ba wannan tsakaninka da Allah Allah ne zai kama ka akan wannan sai ubangiji ta'ala ya
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
بنجدي تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله كركزاجي أبن دسكي بوتا وبا اللابا وتكركزاجي قما كان كافري مشركي idan kai haka fa yasubbullaha sai su zagi Allah adawan saboda ta'addanci da zalunci ne gairi ilmi ba tare da ilimi ba wato ba tare da sun san cewa Allah ta'ala shine kawai ya tantance abauta masa ba kazalika zayyana li kulli ummatin haka muke kawata wa kowace al'umma amalahum aikin su thumma ila rabbihim wato munanan ayyukan su ko kyawawa thumma ila rabbihim marji'uhum sannan makomansu zuwa ga ubangijinsu ne fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun sai ya fadakar da su ya gaya musu abin da suka kasance suna aikatawa a duniya ya musu hisabi a kansa anan ubangiji subhanahu wataala yana gaya manzala ta sama da sauran mu'mini cewa kar su dinga zagin gumaka saboda kamar yadda Abdullah ibn Abbas ya ruwaito sabbin saukan wannan ayan mushrikai ne suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa latantahiyanna an sabbi alihatina aula nahjuwanna rabbaka lalle ka dena zagin kuma kanmu ko ko mu zagi ubangijinka to kaga wannan babban al'amari ne sai Allah ta'ala ce to a dena zagin gumaka wannan shine malamai suka kafa ka'ida dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih wato tunkuɗe barna ana gabatar da shi akan jawo amfani zagin gumaka shine aibanta su yana da muhimmanci domin za a ji ana kyaman su ka dinga kace-kace da gunki yana da muhimmanci domin mutum zai gane cewa shirme ne ma gunkin a sai ba wani abu bane sai da ya bauta Allah ta'ala to amma idan ka zagi gunkin su kuma za su zagi Allah za su ce ka zagi abun bautan su kuma bari su zagi abun bautan ka to sai Allah ta'ala ya hana yace kada ayi haka kada ayi haka wannan shine wato ka'idan dar'ul mafasid kenan shi addinin musulunci an gina shi akan maslaha jawo am fani da kuma tunkuɗe cuta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa addinu mamnahu ala jalbil masalihi wa takfiriha wa dar'il mafasidi wa taqliliha wa ma'rifati khairil khairaini wa sharri sharraini li yuqaddama 'inda tazahumi khairul khairaini wa yudfa sharru sharraini an gina addini akan jawo amfani da yawaita amfani an gina addini akan tunkuɗe cuta da kuma karanta cuta duk abin da zai cutar a ture shi ko a dan rage shi ya zama an rage masa tasiri da kuma sanin in alkhairi dole ka san wannan yafi wannan saboda in dai zaka yi ka gabatar da wanda yafi alkhairi in sharri ne guda biyu ka san wannan yafi sharri domin me domin ka gaba ka nisanci wanda yafi sharri in ya zama dole sai kai guda daya to saboda haka addini an gina shi akan haka to koda abun da zaka yi akwai maslaha a cikin sa amma in zai haifar da wata barna da tafi wannan maslahan to sai ka bar wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bai gina dakin Kaaba bai a zaman nan Larabawa ba su gina dakin Kaaba a yanda yake a zamanin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ba ya rushe sai suka gina iya abun da suka iya ginawa saboda ba su da kuɗi na halal wanda zai gina musu dakin Kaaba gabaɗaya yasa suka bar wajen Hijr Isma'il inda ake shiga ana sallah wajen indiroron nan shi ma dakin Kaaba ne basu gine wajen ba don manzon Allah ta ba lokacin da Aisha ta nemi ta shiga dakin Kaaba tayi sallah sai jawanun ta yace shiga nan ki sallah nan ma dakin Kaaba ne sai ta ce ah domin sa ba hade shi ba yace mutanen ki lokacin da za su gine dakin Kaaba ba su da kuɗi na halal da za su iya ginewa duka sai suka gina iya nan basu gine nan ba to sai yace walaula qaumiki hadithu adin bil kufri la hadamtul kaabata wala banaytu ala qawmi ibrahim yace ba don mutanen ki basu dade da shiga musulunci ba zan rusa kaaba in gina ta a yanda take a zamanin annabi ibrahim to kaga sai bai haka ba domin me idan yayi haka ta aya canja dakin kaaba ma wannan addini ne canja dakin kaaba dakin kaaba ma yanzu an canja shi ba a yanda yake ba to farnan da za ta biyo baya ta fi maslahan a gina dakin kaaban a maida shi a yanda yake a da to kaga din wannan dole mai da'awa ya dinga lura da su idan zaka karanta da wani mustahabbi a masallacinka sai kaga in ka kawo shi za a rude a ta da hayaniya farillen da kake karantarwa ma ake karban su ko a kawo tashin hankali ai fada to sai ka hakura kawai ka bi mutane a hankali ka karantar da su abin da suka yi imani da shi din mustahaddin kuma lokacin da suka sallama maka sai ka karantar da su su tabbaka shi ma ba tare da sun sani ba saka ne duk abun da zaka kawo wanda zai kawo tashin hankali a cikin al'umma ko ya kawo yaki kuma abun ba wajibi bane to sai ka hakura da shi ma domin ka zo ka kiyaye dinan musulmi ka kiyaye ka kawo zaman lafiya a cikin al'umma wannan ita ce kaidan dar'ul masal dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masali tunkude cuta ko kuma tashin hankali ko fitina ana gabatar da shi akan wato jawo ni amfani ke sa ubangiji ta'ala ya hana a dinga ainihin aibanta gumaka ko a zage su saboda kafirai za su zagi wato ainihin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce haka nan muka kawata wa kowace al'umma aikin su wato kowa aikin sa Allah ta'ala zai kawata masa shi sai ya dinga ganin sa mai kyau ne wanda yake ayyuka masu kyau yake da imani to sai ya ji imani abu ne mai kyau a zuciyarsa Allah ta'ala ya zayyana shi a cikin zuciyarsa wanda kuma yake kafirci sai ya dinga ganin kafircin abu ne mai kyau shedan ya kawata masa kafirci haka nan wanda yake kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle zai ji a ransa shi yana kan daidai kuma abun zai dinga burge shi to wanda yake kan bidi'a ma haka da aka same shi shi ma shedan ya kawata masa bidiyoyin sa yana ganin cewa akan daidai yake saboda haka babu wani abu wanda wato ainihin zai abun nan zai bari saboda yana ganin shi akan daidai yake lada ma zai samu to wannan dukkanin sa aiki ne irin na shedan shi yake sa mutum munanan ayyuka ya dinga ganin kyawawa ne wanda kuma kyakkyawan aikin sa yake ganin kyakkyawa ne to Allah ta'ala ne ya taimake shi domin ya kara rikewa kada ainihin ya bar kyawawan ayyukan sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bambance su yace afa man kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwahu yanzu wadanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora su akan hujja duk abinda suke na addini akan dalili suke yanzu za su zama daidai da wadanda aka kawata musu munanan ayyukan su suke ganin masu kyau ne suke bin son zuciyarsu ba za su taba zama daidai ba kafirai da imbidiya su ne suke ganin abinda suke akan daidai suke kuma son zuciya suke bi muminai bayin Allah na gari ahlus sunna su kuma suna ganin cewa abinda suke akan sa lalle daidai ne kuma baka yi saka bambare su akai ba wannan ubangiji ta'ala ne ya kawata musu wannan a zuciyarsu domin su kara riko da addinin su so da haka kowanne za ka ga kullu hizbi bima ladayhim farihun kowace jama'a suna murna da abin da suke akan sa ko da barna ne ko da kuma wato ainihin akan gaskiya suke shi yasa za ka ga kowace jama'a suna alfahari da abin da suke akan sa to amma idan an je lahira Allah ta'ala zai hisabi a can shi yasa ke summa ila rabbihim marji'uhum fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun sannan zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ne makomansu Allah ta'ala zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa kuma ya musu hisabi a kansa idan alkhairi ne ka samu alkhairi in sharri ne kuma ka samu sharri hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna min al-kaba'iri shatmu ar-rajuli walidayhi qalu kayfa yashtumu ar-rajulu walidayhi qala yasubbu aba ar-rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu yace yana daga cikin manyan laifuffuka manya-manya wanda Allah ta'ala yake kona mutum da sura na kiyama masu halaka shi mutum ya zagi iyayensa sai sabai suka ce ya za a yi mutum ya zagi iyayensa ya rasulullah ma'ana mutum da hankalinsa ya zagi iyayensa maza sun haike to ai zai zagi iyayen wani ne sai shi ma a zagi iyayensa wato zai jawo iyayensa zagi ne in ya zagi baban wannan wanda ya zagi babansa ya zagi mamar wannan shi ma a zagi mamansa to da ka duk wanda kai wa ashar ya zage ka to ka zagi iyayenka domin kai ka jawo iyayenka zagi wannan yana daga cikin manya-manyan laifuffuka sai ta maza sun ce fala ta subbanna ahadan kar ka zage ko da mutum daya domin idan ka zage shi to zaka jawo kanka wato ainihin zagi to duk abin da in ka yi shi sharri zai jawo daga baya to ka nisance shi a bisa wannan ka'idan fala ta subbu alladhina yad'una min dunillahi فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ في الله تعالى
وَأَفَهُمْ يَنْتَبْتَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ مِنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
بلنجدي تعالى وأقسموا بالله كافرسون رنس إذا ألا جهد أيمانهم إياقوا كان رنس ونس لكتي لإن جاءتهم آية إذن آية تزوموا ذيتك موجزة wanda take nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'minun biha lalle da su imani da ita waye mai musu safata zama dinari annabi salihu yana da taguwa abinnan annabi Musa yana da sanda suka talisafawa to su shi ma ya musu kaza ya musu kaza ma suka rantsa da Allah cewa in ya musu za su imani Allah ta ce kul ka gaya musu innamal ayatu indallah to mu'jizozin ai daga wurin Allah suke ba daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi ba shi yake iya kawo mu'jiza ba sai dai in Allah ta'ala ya kawo ta duk annabawa ba su da mu'jiza sai dai in Allah ya ba su ita wannan ko shi yake nuna lallai su manzonin Allah ne ba matsafa bane wama yushirukum wa yatanadaku annaha idza jaa allahu yu'minun cewa in ayan tazo ba za su yi imani ba ma'ana anan in mun dauka da kafirai ake magana da suke rantsuwa cewa lallai idan an bayyanar da mu'jiza za su yi imani shine Allah ta'ala yake gaya musu cewa to ba ku sani ba fa zai yi a zo da ayan kuma yanzu ba ku yi imani ba kuma wannan ta faru da yawa ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a riba musu wata biyu yana dan dirin 14 a datsa shi aka zo manzon sai yayi addu'a Allah ya bashi wannan mu'jizan wata ya tsage biyu rabi ya fadi kan wannan dutse rabi ya fadi kan wannan dutse to amma ba sun yi imani ne a lokacin ba su yi ba sai suka ce a wannan rufa'ido ne a jira mutanen wajen Makka su fito na bayan garin Makka in sun gani to lalle wannan mu'jiza ne in ba su gani ba kuma to rufa'ido ne saboda rufa'ido dama na kusa ne ake rufe masa ido sai ga abun ga yanda yake amma na nesa bai zai ganshi haka ba shikenan washe gari aka ta shigowa gari dole aka tambaya sai ce ya gani dole aka tambaya lalle wata tare da biyu wata tare da biyu me suka ce suka ce haza sirrun mustani suka ce kai wannan wani kalar rufa'ido ne mai zartewa wato wani kala ne daban kaga mai lokacin su yi imani wayin yaro ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir to daga in sun ga mu'jiza sai su bijire su ce wannan tsafi ne wanda yake mai zarkewa to shi yasa Allah ta'ala ne yake to waye sanar da ku cewa idan aka saukar da ayan ba za ku bara su yi imani ba ma'ana ai ko an saukar da ayan ba lalle ku yi imani ba sai Allah ta'ala ya ga dama in kuma mu'mini ake wa magana wasun tafi cewa khitabun ne lil mu'minin cewa su mu'minin wa ya sanar da su cewa idan an saukar da wannan ayan da su yi imani ko ba za su yi imani ba saboda suna kwadayin kafirin su yi imani ma'ana kar ku daga hankalinku don ba a saukar da wata mu'jiza wanda kafirai suke nema ba domin ko in an saukar da ita ba lalle ne su yi imani ba mu'jizozi nawa suka bayyana ba su yi imani ba alqur'ani kawai ya isa yi imani babban mu'jiza ce wanda ta kai kowane kafiri yayi imani da sababinta amma kuma ba su yi imani da sababin wato ainihin alqur'ani ba saboda haka kenan rantsuwan da suke yi suna rantsuwa ne na ta'annudi da taurin kai amma ba na neman shari'a ba ai inda shari'a suke nema bayanan manzon Allah ta sama kawai sun isa su shiryar da kai don Allah ta'ala ya dindina masa yanda yake bi a salon da'awansa da wa'azinsa yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle tabbas ya rasulullah kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici da shikenan sai to ne kaga bai shirya ba ba son shiryar ne amma ubangiji subhanahu wataala ya ba manzon sama hikima da fasaha da balaga wanda zai ganar da kai hanyar shirya idan shiryan kake nema sai Allah ta'ala ya ce
wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi fi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahu
ubangiji ta'ala ce wa nuqallibu afidatahum za mu juya zukatansu wa absarahum da idanunsu kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yanda ba su yi imani da alqur'ani ba tun farko to yanzu ma ba za su yi imani da shi ba ko an saukar musu da mu'jiza wa nadharuhum mutalisu fi tughyanihim a cikin fatansu ya'mahuna suna fagauniya wato suna imuwa a cikin fatansu ma'ana koda an saukar musu da wata aya da suke nema daga sama ba da su yi imani ba Allah zai jujjuya zukatansu ta yadda ba za su yi imani ba wannan kamar yadda ubangiji ta ce walau ruddu da adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun da za a dawo da su duniya, da za su koma zuwa ga abin da aka hana son lalle ƙarya suke yi, wato ba mutane ne na Allah ba. Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya sani ko an bayyana da mu'jizan ba za su yi imani ba. Ai wayannan kaman wayanda suka je lahira ne da suka ga wuta suka ga azaba sai su ce a dawo da su duniya za su yi imani. Allah ta'ala ce ko an dawo da su din ba za su yi imani ba. Saboda haka duk mai neman kakalin hujjoji da wata mu'jiza to dama ai ba shiriyan yake nema ba. Wanda yake neman shiriya bayani yake so da dalilai shikenan sai ya karbi shiriya daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Allah ta'ala ya ce walau annana nazzalna ilayhi
الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
بنجي تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة دادا مسوكر مسود ملائكة كمريين لسوكا نيما سوكا تعايكو ملائكة منا وكلمهم الموتى kuma matattu suka taso da ransu suka yi musu magana suka ce musu ai abunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne, wato da za a taso musu da kakannin kakannin su wanda suka mutu su ce ku bi Muhammadu abunda ya zo da shi gaskiya ne. Wa hasharna alaihim kulli shay'in muka tayar musu kowane irin abu da suke bukata muka tattaro muka kawo musu kubulan suna gani kiri-kiri ma kanu li yu'minu ba da su iya imani ba illa an yasha Allah sai idan Allah ta'ala ya ga dama su yi imani sannan su yi. Walakinna aktharuhum yajhalun sai dai mafi yawancin su jahilai ne ba sa gane haka. Ai Ubangiji ta'ala ce liman sha'a minkum an yastaqim wama tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wanda ya ga dama ya tabbata akan tafarki madaidaici ya rizimci wa Allah ta'ala da'a amma Allah ta'ala ya ce ba za ku ga daman ba sai Allah ya ga dama. So da ka dukkanin mu muna karkashin ganin daman Ubangiji subhanahu wata'ala. Idan Allah ta'ala ya ga dama ka karbi shiriya za ka karbe ta, in bai ga dama kuma ba za ka karba ba. To wannan shi yake nuna ba a alfahari da ita. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaka kar ku tsarkake zuci kar ku tsarkake kawunan ku Allah ce san masu tsoron Allah. Saboda haka duk abin da ka gane na gaskiya sai ka gode wa Allah, cewa Allah ne ya shiryar da kai, ba za ka dinga alfahari da wannan ba. Ubangiji subhanahu manzala kuma yana addu'a yana cewa Allah alhamdulillahi allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, mun gode wa Allah da ya shiryar da mu da wannan, bamu kasance muna shiriya ba ba don Allah ta'ala ya shiryar da mu ba. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa anzilan sakinatan alaina وثبت الاقدام الا قينا والمشركون قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا. To da haka ba don Allah ya shirye mu ba, ba za mu shiryu ba. Ba don ya kaddara mana yin sallah ba, ba za mu yi sallah ba. Ba don ya kaddara mana yin azumi ba, ba za mu yi azumi ba. Zakka ba za mu iya ba sai Allah ya kaddara mana, sai ya ga dama. To sai mu gode wa Allah ta'ala a bisa wannan shiriya da ya tsora mu akan ta. Ba wayon mu ba, ba dabaran mu ba. La haula wala quwwata illa billah. Ba ka da wani dabara na kaucewa sabon Allah ko ƙarfi na yi wa Allah da'a sai da taimakon Allah. To sai ka gode wa Allah akan wannan. Amma idan mutum yana jiji da kai yana jin cewa shi wani ne, to Allah ta'ala zai iya jarabansa. Domin Ubangiji ta'ala yana jujjuya zukatan bayinsa. Hadisi ya inganta manzala ta suma yana cewa Allah subhanahu wata'ala yana jujjuya zukatan ɗan adam a tsakanin yatsunsa. Shi yasa manzala suma yake yawan addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi tabbir kalbi ala dini, ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciya na akan addininka. Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif kalbi ila ta'atika, ya Allah mai jujjuya zukata ka juyar da zuciya na zuwa ga maka da'a. A sai sai Allah ya tabbatar da kai akan imani zaka tabbata, sai ya jujjuya zuciyanka zuwa ga da'ar Allah subhanahu wata'ala, sannan zaka iya juyawa. To kenan sai ka gode wa Allah ta'ala da ya shiryar da kai ya ganar da kai addinin musulunci ya tsora ka akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na gani za mu tsaya nan insha Allah saboda mun yi babban bako. za mu gabatar da shi insha Allah tsara mintunan da ya rage mana domin jawaban sa su shiga cikin kasafi. Muna tare da shugaba Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban jama'ati Zatul Bidaa wal Iqamati Sunna na kasa gaba daya, ya kawo mana ziyara insha Allah domin ya sa albarka, ya dan mana kalmomi na nasiha, ya nuna goyon bayan sa da farin cikin sa ga wannan majalisi mai albarka da muke yi. Muna yi wa Sheikh Maraba barka da zuwa, kuma da shi da abokanin wato ainihin tafiyansa duk da ban san su waye. Okay, to akwai shugaba na kungiya na jaha Alai Sabo Magaji, muna tare da shi. Sannan kuma ga Alaramma Nasiru Gwandu daga birnin Kebbi, ko daga Kebbi kai za a ce, muna tare da shi. Da kuma sakatare na kungiya na jaha Alhaji Ibrahim, Alhaji Usman Ibrahim, shi ma muna tare da shi. Muna maraba da zuwan ku gaba daya. Ubangiji ta Allah ya saka da alkhairi a bisa wannan zumunci. Saboda haka za mu ba da dama ga shi shugaba Sheikh Abdullahi Balalau, insha Allah ya zo ya yi kalmomi. Falyatafaddal mashkuran wa ma'juran.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، كم مسلمي نا وانا مجلسة ببن مجلسة نا ببن مالا ممو شيخ أبو بكر مختار إنا مانا جزوان الدين المسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Babu shakka dole mu ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da irin wannan majalisa da ake karantar da al'umma alqur'ani da kuma sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Abubakar Mukhtar, muna maka addu'a, Allah shi ƙara maka jagora ya ƙara sanya albarka cikin wannan karantarwa. Babu shakka kowanne daga cikinmu ya kamata ya ƙara godiya daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haska mishi wannan karantarwa na Al-Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya ta karantowa wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ba mu kasance shiryayyu ƙarƙashin wannan tafiya na Al-Qur'ani da sunna ba in ba don Allah ya mana wannan arziki haka ba. Allah muna gode maka. Saboda haka babban abinda zai zamanto kalubale gare mu shine kokarin aiki da wannan karantarwa mai albarka. Kowanne mu yayi iya kokari ya ga babban riban da yake samu daga wannan majalisa da yake samun karatu. To yayi kokari in ya koma gida ya zama yana da bambanci da waɗanda ba a irin wannan majalisa suka samun tarbiyya ba. Tarbiyyarmu ya zamanto ya ƙara inganta, amananmu ya zamanto ya ƙara inganta, gaskiyarmu ya zamanto ya ƙara inganta. Idan muka yi haka, sai Allah madaukakin sarki ya ƙara sanya mana albarka mai yawa. Da zurin tafsiri nake karanta mana wasu ayoyi, muna suratul ma'arij, inda Allah madaukakin sarki ya san ɗabi'a da halaye na ɗan adam. Shi yasa ya ce innal insana khuliqa halu'a.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu sharru jazu'a. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون
سوى كشي كان رمى سبرا هكا باسونكين كرانتومنا آيوين دوكين فصلا تبعاني نتان أدم إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا تبعاني نتان أدم da Allah ya halicce shi da irin wannan dabi'a da irin wannan halaye amma in an ce dan adam da musulmi da wanda ba musulmi ba duniya shiga amma sai Allah ya bambance musulmi da wanda ba musulmi ba ya kara bambance wanda suke bin alqur'ani da sunna da kuma yan bid'a wayannan miyagun dabi'u da wayannan halaye na dan adam na canjawa ya zamanto mutumin kirki ga halinsa ga tabiarsa amma sai ya zamanto alqur'ani da sunna sun canja shi sun kara mai da shi mutumin kirki idan ya zamanto ba haka yake ba to sai kaga tabi'a irin dan adam ya tasirantu da shi a duk halin da ya samu kansa mai yawan kuka ne dan adam mai yawan ainihin wato handama ne da baba kire da son kai shi yasa Allah ya ce innal insana la yatgha ar'ahu Allah ya bamu labarin cewa dan adam idan ya samu dukiya na dagawa ina girman kai amma waye baya irin wannan sai wanda qur'ani ya shige shi sunna ya shige shi koda ya samu mulki ko yadda ya samu dukiya in dai yana irin wannan majalisa zaka ga yana samun nutsuwa yana samun ainihin wato kasantarwa tana kara yin tasiri saboda haka abin da nake so in jawo hankalin mu shine daliban wannan majalisa su zaman to suna da bambanci da daliban suke ainihin wato fitowa ba tarbiyyar su ya zaman to akwai bambanci saboda haka dan adam kullun in ya ji wa'azi in ya ji karantarwa karantarwar nan na tasiri ana gani a ƙasa a ga halayen sa ya canza likita na cutar da ke damu ka sai auna sai ka magani amma babu likitan da zai baka magani ciwon girman kai ba likitan da zai baka magani a wata cewa wannan babu ga mutum ne da gariya ne a gudari wani ma yana da gani yana da niyyar ta'addanci wani yana da niyyar yi wani abu na sabawa Allah amma da ya ji wa'azi wa'azin ya yi tasiri sai daga ya canja ya zama wato mutumin kirki akwai wato qadi Abubakar Muhammad dan Abdul Qadir ko Abdul Baqi in ban manta ba yana cikin wasu matasa da na hikayanto cikin hikayar da na karanta dazu mai tasiri wanda ke nuna gaskiyar mutum da tsayawarsa da canjawarsa da rikon amanarsa a garin Makka ya sha yunwa ya zaga ko ina yana cikin wahala amma sai ya tsinci kaya ko jaka da ke ɗauke da gwaragwalai a ciki da kuɗi mai yawa mai wannan gold mai wannan kuɗin yana cikiya yana cewa duk wanda ya ga kuɗin nan kuma ya gane jakata zan ba shi kyauta na dinari 500. Yawa. Wannan bawan Allah sai ya tsinta, sai ya kawo mishi. Yana kawo mishi, ya mika mishi sai ya karba. Ya yi godiya, sai ya ce to. Sai ce, a ni dan Makka ne. A Makka ba a tsintuwa a ɗauka mutum ya rike. Amma akwai ɗan Najeriya da ke tafiya daga Najeriya har ma a bashi sa'a na yin tsintuwa a Makka. Ta ga bai sani ba. To? Amma ɗalibin da ya fito wannan wuri ya karanci cewa Makka idan mutum ma ya je ya yi niyan ya saba wa Allah, niyya kawai laifi ne. Qur'ani ya ce wa man yurid fihi bil hadi. Kenan ɗalibin irin wannan majalisa ya san idan ya je Makka ya yi niyan sabon Allah ma niyya kawai laifi ne. Amma anan in kai niyan sabon Allah sai ka fasa sai a baka lafiya. Amma a can in kai niyya baka yi ba Makka ya yi laifi don a nuna maka martaba da darajar wannan wuri. Sai ce na yi tsintuwa, Allah ya umarce mu in an yi tsintuwa ta harshen manzon Allah a yi cigiya a ba mai shi, ba ni bukatar sai ka ba ni wani tukuci. Ya yi ya ba shi tukuci ya ki karɓar tukuci. Wannan bawan Allah a lokacin yana jin yunwa. A juhunsa babu ko kobo. Gashi matashi. Ya haƙura don yi wa Allah ɗa'a saboda ya samu karantarwa, ya samu wato ya kwankwaɗi sunna. To sai kaddara ta kaddara ya yi tafiya. Yana zuwa ya hau jirgi sai aka samu ainihin wato hatsari, jirgi ya fashe. Wasu suka mutu. Shi ya tsira. Allah ya tsirar da shi a kan falanki na jirgi. Sai ga shi zuwa bakin gaɓa na wani wuri tsibiri da bai san ko ina yake ba. Amma Allah ya kaddara ya fito ƙasa ne da musulmai ke rayuwa a wurin. Ko da ya zo ya samu masallaci ya zauna kwana ɗaya biyu a sai ma da cin Alƙur'ani. Mutanen garin suka ji daɗi. Suka ga ya kamata a matsayin shi na matacin Qur'ani ya koya wa 'ya'yansu karatun Qur'ani. Yace ba ma Qur'anin kawai ba, ana iya rubutu na Arabiya zan koya musu. Aka sanya mishi albashi yana samu. Shi yanzu ya tsira kuma ya gode Allah ya zo tudun na tsira. Daga nan sai suka ɗauki wata 'ya mareniya aka ce bari mu aurar maka da ita. Saboda ubanta mutumin kirki. Amma ya rasu. Wannan ya da ya aura, ana bukin aure shi abin da yake yi yana kallon wuyanta. Saboda gold din da ta saka a lokacin ya yi kama da gold din nan da ya tsinta a Makka. Da ya ƙara sa ido ya kalla, ya ƙara kallo, sai ya gano cewa lalle wannan gold din, sai ya fashe da kuka. Mutane suna mamaki, ba matan yake kallo ba amma gold din da ke wuyanta. Suka ce me yake faruwa? Sai ya ce wallahi wannan gold din da ke wuyan wannan mata da na aura ya yi min kama da gold din da na tsinta a Makka lokaci kaza. Wani bawan Allah ya zo yana cigiya na ɗauko na bashi ya bani tukuci da ki karɓa. Mutanen gari suka dinga kabbara suna Allahu Akbar, Allahu Akbar. A sai kai ne, a sai kai ne. Ai uban wannan yarinya ya rasu. Kafin ya rasu addu'a da yake yi, ya Allah ka bani wanda zai auri 'yata ko da ba na raye. Irin wannan kan matashin da na gani mai gaskiya mai amana a garin Makka. Sai gashi nan Allah ya kawo shi ya zo ya auri wannan 'ya. Kenan idan ka zama mai gaskiya, ka zamanto mai amana, aka karantar da kai abinda Allah ya kaddara maka zaka samu sai ka samu. Wannan bawan Allah ya auri yarinyar. Allah ya azurta su da samun 'ya'ya har guda biyu. 'Ya'yan nan guda biyu suka girma. Sai Allah ya kaddara rayuwar wannan matan ya zo ƙarshe ta mutu a gidansa. Ubanta ne mai dukiya da ya gaji, ta gaji dukiyar da ubanta ya bari. Sannan shi kuma zai gaji wani abu daga dukiyarta. Bayan lokaci 'ya'yan nan da ya zamanto sun aura, sun haifa, sai ya zamanto kuma 'ya'yan sun yi gado. Allah maɗaukakin sarki ya kaddara matan ta rasu. Da ta rasu sai ya zamanto shi ya gaje ta tare da 'ya'yansa. Bayan wani lokaci 'ya'yan kuma Allah ya kaddara rayuwarsu. Karshe dukiyarta da gwalagwalen da dukiyar ya sake dawowa zuwa gare shi. Yana ba da labari duk dukiyar da ya mallaka a Makka a lokacin ya komo gida ya zama sanadiyar dukiyar nan da 'yar nan ta gada a wurin babanta, shi ko ya gaji matarsa ya kuma gadi ƴaƴansa kiran idan Allah madaukakin sarki ya kaddara maka zaka samu abu sai ka samu idan Allah subhanahu wataala ya kasance ya kaddara maka zaka samu wani alkhairi in kai hakuri sai ka same shi ta hanyar halal ba tare da an tambaye ka ta hanyar haramun ta hanyar hanyar da bai dace ba ka tara shi dan uwa sakon da nake son isar mana shine qur'ani ya yabawa bayin Allah wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un suna kiyaye amanoni suna kiyaye alƙaura suna zamantowa mutanen kirki hakan baya samuwa sai mun samu makaranta irin wannan an karantar da mu Sheikh muna maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi
amin
irin daliban da ake yayewa daga wannan makaranta Allah kada ya san iyakansu ya ku bayin Allah cin nasarar da malam zai yi shine a lokacin da karatun da ya karantar a dauka ayi kara ayi ainihin wato amfani da shi ya zamanto to ana amfani da karantarwa sai shi mai samu lada kullum muna karantawa al-alim wal muta'allimu sharikani fil khair da malami da mai neman ilimi suna tarayya da cikin lada ina fata Allah ya bada ladan wannan karatu da ake mana Allah ya sa mu amfana mu yi amfani da abin da ake karantar da mu Allah subhanahu wataala ya sanya wannan wata mai albarka da muke ciki ya zamanto mun kasance cikin yantantu da ake yantawa a wannan wata Allah ya ba mu ladan Ramadan Allah subhanahu wataala ya sa mu gama lafiya ya maimaita mana maimaitawa mai yawa a wannan lokaci lokaci ne da ake ƙara kira ga ƴan uwa mawadata su ƙara tallafawa da taimakawa ga talakawa saboda kun ga irin zafin da ake ciki ba kowa ke yin sana'a har ya tashi ya zamanto yayi abin da ya kamata don ya samu kuɗi baki ba amma wanda Allah ya bashi hali ya zamanto ya tausaya sannan kuma Allah subhanahu wataala yana son a kyautata a kyautata a kyautata in an kyautata sai Allah madaukakin sarki ya bada kyakkyawan sakamako sannan Ramadan idan ya wuce ana gane alamar cewa Ramadan da ya gabata kayi ibada alamar Allah ya katsi ibadarka shine ka biyo bayan Ramadan da kyawawan ayyuka sabon manzon Allah in Ramadan ya wuce sukan yi addu'a har wata shida cewa Allah ka karba mana ibadan da muka yi a watan Ramadan bayan wata shida kuma su yi addu'a Allah ka nuna mana Ramadan na gaba saboda haka ya kamata mu dage mu san cewa ba kowa yake iya samun ganin wannan wata mai albarka ba kada mu je mu yi tabbaci bayan an tashi daga tafsiri kuma a yi ta kokarin sallan dare sannan a yi ta kokarin karatun alkur'ani mai girma sannan a yi ta roƙon Allah ya karɓa domin duk yadda kai ibadan kuma kada ka ɗauka cewa garanti ne an karɓa bayan Allah na ƙwarai Allah madaukakin sarki na gwada mana a cikin alkur'ani kullum idan sun yi abin da suka yi na ibada har yanzu wa qulubuhum wajila
wallazina yuduna wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un
kullum bayan Allah na ƙwarai suna yin ibada dauki dukiya su bayar saboda Allah su yi addini irin yadda Allah ya umarce su amma har yanzu wa qulubuhum wajila zukatansu a tsorace ki shin Allah ya karba ko bai karba ba saboda shi Allah rarrashe su a gidi ba ta da garanti amma idan ka tsaya kai abin da ya kamata kai har a cikin zuciyarka da jikinka zaka riga ganin cewa alamar Allah ya karbi wannan addu'a ya karbi wannan ibada ya Allah ka tausaya mana Allah ka karba mana abin da muke na ibada a wannan wata da wajen wannan wata Allah subhanahu wataala shi wannan jagora a madadin shi shugaba na kungiya na jiha da sakatare da sauran al'umma mu baki daya muna ƙara yin murna da farin ciki da irin haɗin kai da malam ke bayarwa a cikin irin wannan tafiya tamu tafiya ce da mata ahlus sunna wal jamaa duk inda ahlus sunna suke a duniya alama su dai ake ganewa alamar din alqur'ani da sunna idan ka tafi kasar America muna da wata kungiya ana kiranta ibadur rahman kungiya ce ta ahlus sunna wal jamaa idan ka tafi turai in ka je ingila in ka je hamburg germany muna da wata kungiya da ake kira sautu sunna su ma ahlus sunna ne wal jamaa in ka je niger zaka samu akwai kungiya ya da kike kitabu sunna akwai ahlus sunna wal jamaa in ka ce gane haka amma duk gaba daya alamun mu da ake ganewa shine din alqur'ani da sunna sunnan baya canjawa duk inda ka je zaka samu karantarwa iri daya ne amma bid'a duk kasan da ka je da irin bid'an da ake daban-daban saboda haka ya ku ahlus sunna ku gode wa Allah da Allah madaukakin sarki ya azurta mu da samun din alqur'ani da sunna Allah ka kasura yau mu karkashin alqur'ani da sunna ka sanya mana albarka Allah ka bar jagora malam muna godiya kwarai da gaske da irin wannan ainihin wato hadin kai da ake badawa kuma Allah shi ba mu lada baki da alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shugaba Sheikh Abdullahi Balalo mun gode Allah ya saka da alkhairi a bisa wayannan kalmomi masu tsada na nasiha kuma mun gode da zumunci da aka yi mana da kuma karfafa gwiwa a bisa wannan majalisi Allah ya saka da alkhairi kuma dama duk shekara kakan kawo mana ziyara ko muna jin dadin ziyaran Allah ya saka da alkhairi ubangiji ta Allah ya yi jagoranci kuma Allah ya kare ka da karewarsa to insha Allah masu tambayoyi da su hakuri yau gobe zan ba da lokaci sai mu yi tambayoyin yau da na gobe duka zamu nemi shi Allah rahma Nasiru Gwandu insha Allah ya rufe mana da addu'a falle tafabbal
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو عمائك نوافينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وزدنا فيه من النعم وادفع به عنا النقم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.